Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Baba Yakub makiri ne tare da Aisha Mu'azu. Da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hanti. A yau ranar Juma'a 24 ga watan Janairu shekarar 2020. A cikin shirinmu za ku ji cewar an samu bullar cutar zazzabin lasa a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya, lamarin da ya riga ya hallaka wani saurayi mai shekaru 24 a Maiduguri.
Shi din saurayi ne dake zaune a nan a Angon Bolori a wajen garin Buzu, kuma yayi tafiya ne zuwa wata karkara a karamar hukumar Haul cikin makonni guda 3 ko 4 da suka wuce, sannan ya dawo ya hadu da wannan jinya.
Haka kuma muna tafi da shirin, wato sabon shirin mu na tubalin tsaro, wanda Hassan Maina kaina ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu rayoyin da kuma sauraro kuka aika mana, amma daga yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hanci ga cikakkun labaran duniya. Dan majalisar wakilai mai gabatar da shaida a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump Gerald Nadler ya bayyana kalaman Trump cewa ba za a iya tsige shi ba a matsayin marasa tushe. Nadler, shugaban kwamitin shari'ar majalisar wakilan, ne ya fara bada bahasi a rana ta biyu a zaman sauraron bahasin shari'ar tuhumar da 'yan Democrat suke yi na tsige Trump a majalisar dattijai a jiya Alhamis, inda sanatoci za su yanke hukunci akan ko shugaban ya aikata laifi ko a'a. Shugaban kwamitin tsaro na majalisar Adam Schiff ya ce Sam Trump bai yi tunanin illolin da bukatunsa za su haifar a yunkurin da gwamnatin Ukraine take yi na yakar cin hanci da rashawa a kasar ba. Schiff ya ce abinda Trump ya damu ya cimma shi ne a kaddamar da bincike akan Biden, musamman ma bayan alkaliman sakamakon zabe suka nuna cewa zai iya shan kai a hannun tsohon mataimakin shugaban kasar a fagen zaben da za a gudanar. An gayyaci Trump da lauyoyi masu kare shi su bayyana a gaban kwamitin, amma suka yi watsi da gayyatar. Wani kwamitin gaggawa da kungiyar lafiya ta duniya ta kafa don duba batun cutar nan ta coronavirus ya ce yana tunanin bayyana halin ko ta kwana akan cutar, duba ga matakin da cutar ta kai wanda ake ganin yana iya kasancewa matsala ga lafiyar jama'a da ya dace al'ummar duniya ta maida hankali akan ta. Amma kuma kwamitin ya yi kira ga kasashe su kasance a fadake. Kasancewar cutar ta kwantar da mutane 584 tare da kashe 17 waɗanda alkaluma ke nuna cewa akwai yiwuwar haurawar waɗannan alkaluma, yayin da cutar kuma za ta bazu zuwa wasu kasashe. An samu rarrabuwar kawuna a dalilin bambancin ra'ayi tsakanin mambobin kwamitin game da irin barazanar da cutar coronavirus din take iya zama ga lafiyar al'ummar duniya. Bayan tafka muhawara tsakanin mambobin na tsawon kwanaki biyu, bakin kwamitin kwararrun ya kasa zama daya. Shugaban kwamitin Dede Hussein ya ce ra'ayin duk waɗanda suke bada goyon bayan a bayyana cutar a matsayin mai barazana ga lafiyar al'umma ya ta'allaka ne akan cewar cutar tana yaduwa kamar wutar daji da kuma irin tsanani da cutar take da shi abin damuwa ne. Hosni yana mai cewa amma fa mafi yawan 'yan kwamitin sun yarda cewa bai kamata a yi riga malam masallaci ba, saboda karancin adadin waɗanda suka kamu da cutar a waɗansu ƙasashen waje 'yan kalilan ne, baya ga yin la'akari da irin azamar da ake yi na shawo kan cutar, musamman ma wanda hukumomi a ƙasar Sin suke ta fama. Kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙasa da ƙasa ta umarci Myanmar da ta ɗau duk wasu matakan da za ta iya ƙarƙashin ikonta wajen kare duk wani abu da ya yi kama da kisan kare dangi akan 'yan ƙabilar Rohingya Musulmi waɗanda suka arce daga ƙasar a sanadiyar yadda sojoji suka auka musu da ƙarfin tsiya a kansu a shekara ta 2017. Kotun ta yanke wannan hukunci ne a jiya Alhamis a birnin Hague, bayan da ƙasar yammacin Afirka ta Gambia ta shigar da ƙara a madadin ƙungiyar ƙasashen musulmi 57 a kan Myanmar, inda ta zarge ta da saba dokokin hana kisan ƙare dangi na shekarar 1944. Sama da 'yan Rohingya 700,000 ne suka arce zuwa ƙasar da ke iyaka da ita Bangladesh a watan Agusta na shekarar 2017 domin tsira da rayukansu a wani yunkurin mallake ƙasarsu da sojin Myanmar suka kaddamar. Gwamnatin kasar ta ce mai da martani ta yi akan yan tawayen Rohingya waɗanda suka kai farmaki akan shingayen tsaro tsaranta a arewa maso yammacin jihar Rakhine.
Dalla a gaida a ishe da labarin duniya kafin mu kawo muku sauran labarai na da muke dauke da su. Hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun tabbatar da bullar cutar zazzabin lasa ta kuma riga ta halaka wani matashi. Gadai Haruna Dauda da karin bayani da ya aika mana a hira da ya yi da wani commissioner lafiya a jihar.
Lalle ne cutar lassa yana nan yana addabar kasar mu ta Najeriya, inda aka samu shi a jihohi daban-daban da suka hada da jihar Ondo da Imo da kuma Kano. To a kwanaki uku da suka wuce a ranar Litinin mun samu marasa lafiya da aka kawo shi asibitin kwararru na Teaching Hospital, Universal Medical Teaching Hospital, saurayi mai shekara 24 wanda ya nuna alamu na ciwon lassa. Mun yi kokarin mu mun dauki a jini da duk abubuwan da ya kamata sai bi da gwaji, to amma a Allah cikin ikon sa bai rayu daga wannan lokacin ba. Abubuwan da muka dauka na gwaje-gwaje da aka je aka auna ya nuna cewa tabbaci shi wannan saurayin ya kamu ne da cutar lassa fever, kuma a dalilin haka ya zama masa ajali. To daga nan ne muka yunkura a zaman mu na ma'aikata na kiwon lafiya a madadin gwamnatin jihar Borno, muka dauki mataki na yaya za mu gano wa'anda suka samu alaka da shi saboda yanayin yadda shi cutan yake bazuwa.
To duka kaman shi wannan saurayin a anguwa yake da zama,
shi din saurayi ne da ke zaune a nan a angon Bolori a wajen Garba Buzu, kuma yayi tafiya ne zuwa wata karkara a karamar hukumar Haul cikin makonni guda uku ko hudu da suka wuce, sannan ya dawo ya hadu da wannan jinya.
To duka ne kaman wannan taki za a dauka game da wanda suka yi mu'amala da shi,
duk wanda suka ba shi kula da ya kama daga ma'aikatan kiwon lafiya da ƴan uwansa da danginsa. Mun yi kokari mun samu su mun tattaro su kuma mun dauki matakin abin da ya dace a bisa tsarin kula da irin wannan cuta. Muna cikin haka kuma muka samu labarin barkuwan wannan ciwo a jihar Kano, inda aka rasa rayuka ɗaya daga cikin wanda aka rasa ranta a yan jihar Borno ne ke wanda ke da zama a jihar Kano. Akwai ƴan uwanta sun tafi da al'umma da suka tafi, kuma akwai wanda suka yi cuɗanya da ita da kuma gawanta. To su ma mun sa musu ido, muna nan muna kokarin yaya zamu yi mu kammala bincike a kansu, wanda idan suka fara nuna alama matuƙa mu yi gaggawa mu dauki jini mu sa su gida ka suma wa'annan muna kula da su. Akwai kuma wata mata da jaririnta wanda suma muke tsammanin sun kamu da wannan ciwon.
Ya suka mutane ne ake zaton cewa sun kamu da wannan cuta a jihar Borno.
A takaice a jihar Borno yanzu a haka da nake muku magana mun samu barkewan cutan lassa a jikin mutum guda ɗaya wanda Allah ya yi masa rasuwa. Sannan muna da mutane guda uku wanda dalilin alamun da suka bayyana da shi da irin cuɗanya da suka yi da wa'ansu muke kyautata zaton cewa su ma watakila suna da ciwon lassa. Sannan muka yi yunkurin yanzu haka yaya za mu yi mu ba su kula saboda mu sawo kan wannan cutan. Babban abin da yake akwai idan aka samu barkewan irin wannan cuta shine menene za a yi na gaggauta cewa an katse yawon da irinsa a cikin jama'a. Shi ciwon lassa fiba cuta ne wanda ake kama shi wanda ƙwayoyinsa suna zaune ne a jikin bera mai mama. Bera ne da yake bambanta da sauran beraye da muke gani a cikin gida, yana da mama da yawa, muke kira a turance multimammatrats. Idan beran nan yayi fitsari ko ya bayi ba abin nan yayi ban daki akan abubuwan amfani na ci dan adam yayi amfani da shi, to yakan kama wannan cuta. Saboda haka muna ba da shawara ga jama'a da al'umma cewa su tsaftace mahallansu, su tsaftace inda suke zama kewaye, saboda kar su ba da fili ga ire-iren wa'annan beraye su zo su zauna kusa da su. Na biyu kuma duk abin da za a aje na abinci a yi masa adani yadda ya kamata, a rufe sa, in ba haka ba za a aje shi inda zai yi wuya a samu alaka da irin wannan beraye.
Dr. Salihu Kayabra, wato kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno kenan. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha dauki da sauran labaran duniya.
An samu karuwar bullar cutar polio a Afghanistan da Pakistan a shekarar da ta gabata. Lamarin da jami'ai suka bayyana a matsayin babban kalubale akan garuruwan da ke yankin kan iyakokin kasashen biyu. Matsalar da barazanar yan tada kayar baya da kuma rashin wadatattun bayanai suka haifar. A Afghanistan, jami'an lafiya sun koka cewa iyayen yara sun ki amincewa a yi wa ƴaƴansu allura don gudun kada yan Taliban waɗanda suka dauki jami'an lafiya tamkar barazana akan ikon da suke da shi akan a yankin su far musu. Alƙaluman kungiyar lafiya ta duniya wato WHO sun nuna cewa kasashen Afghanistan, Pakistan da Najeriya ne kawai a duniya ba su rabu da cutar polio ba. A gabanin lokacin da kungiyar lafiyar ta duniya take kokarin bayyana Najeriya a matsayin kasar da ta rabu da cutar polio, Afghanistan da Pakistan suna fuskantar bullar cutar tun shekarar 2018. A yayin da gwamnatin Trump ke yunkurin kara tsaurin kalubale da baki da ke shigowa Amurka daga kasashen waje suke fuskanta, da alamu kasar tana iya samar da dokar da za ta hana jami'ai ba mata masu juna biyu takardar izinin shigowa Amurka. Wannan sabuwar doka da gwamnatin kasar ta buga a jarida a jiya Alhamis wani yunkuri ne na rage yawan masu shigowa da nufin su zo su haihu a nan Amurka kawai. Dabi'ar ta zama ruwan dare da nufin samawa yaran yancin zama yan kasar. Wannan dokar za ta baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin da aka dorawa alhakin bada takardun izinin shigowa Amurka ikon hana duk wata matar da aka fuskanci cewa manufarta kenan na neman izinin shigowa a kasar. Musamman Trump ya bayyana niyyarsa ta kawo ƙarshen wannan ɗabi'ar ta zuwa Amurka don haihuwa a ƙasar, inda kusan duk ɗan da aka haifa a ƙasar ake bashi takardar ɗan ƙasa. Daga ƙarshe, wani gidan rediyo a jamhuriyar Benin, mallakin wani ɗan ƙasar da aka kora kuma abokin adawar siyasar shugaban ƙasa Patrice Talon, ya sallami duk ma'aikatansa bayan da hukumomin ƙasar suka hana gidan rediyon watsa shirye-shiryensa, a cewar ma'aikatan gidan rediyon a ranar Laraba. Tashar Solil FM, mallakar wani ɗan kasuwa da ke zaune a ƙasar Faransa Sebastien Avajon, ta daina watsa shirye-shirye tun sa'ilin da hukumomin sadarwar sa idon ƙasar ta dakatar da su daga yaɗa shirye-shirye cikin watan Disamba har sai baba ta gani. Ma'aikacin gidan ɗan jarida Virgil Ahusan ya tabbatar da cewa an sallami ma'aikatan. Kana ya bayyana matakin janye izinin lasisin da gwamnatin ta yi a matsayin wani mataki na ƙin mutunta ƴancin jama'a na samun bayanai. Wannan mataki na baya-bayan nan ya janyo cece-kuce game da ƴancin ƴan jarida a ƙasar yammacin na Afirka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku waka don kudin shakata mu ci gaba da aiki. Madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington akan mitoci 1725 da kuma 60. ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa zango wato mai zango 100.2 da wato 2.5 kenan bayan ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashihausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe domin a gabatar da shiri mai zuwa
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa cikin wannan sabon shiri mai suna tubalin tsaro da zake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tubalin tsaro shiri ne da zai maida hankali akan sha'anin tsaron kama daga kalubale ko nasarori tare da tsokaci fashin baki da ma hasashen masana kwararru da masu kansu jami'an tsaron akan duk wasu batutuwan da suke da alaka da tsaro da kuma irin matakan da su jami'an ke dauka domin shawo kan al'amarin a cikin wannan shiri na farko za mu tare ne shiryar arewa maso gabashin Najeriya inda gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya nuna rashin jin daɗin sa bayan da ya iske wasu jami'an tsaron soji da 'yan sanda akan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu suna tara dogon layi na motoci Talo kuma da hankalin cin hanci daga hannun matafiya.
Those people need the checking point are receiving 500 naira per person. 1000 per person. No any reasonable government can accept this one.
Lalle in ka kalle abin da ya faru a bisa ga tsari na mulki da kuma shugabanci. Wani na iya cewa bai dace a ce shugaba ya irin wannan magana ba kai tsaye haka.
Na san gwamnati da yayi ku shine din dai mutanen shi ne dole kuma ya samu karaka.
Madalla kwanan nan ne gwamnati Zulum na jihar Borno bisa kan hanyarsa daga Maiduguri zuwa garin Jakana inda ƴan Boko Haram suka kai wani harin ta'addanci yayin ke cikus da irin shingayen nan na jami'an tsaron soji da ƴan sanda suna kabar na goro daga hannun matafiya da ba su da katin shedar zama dan kasa baya ga kuma tara dogon layin abagan hawa da suka yi a wannan wuri
Those people need the checking point are receiving 500 naira per person. 1000 per person.
Gwamna Zulum kenan ke nuna damuwa bisa yadda jami'an tsaron ke amsar cin hanci naira 500 zuwa naira 1000 daga kowane matafiya. Abin da yake babu wata gwamnati da ta san abin da take yi da za ta amince da hakan. Kuma duk da halin dardar na masu ta da kayar baya, waɗannan mutane tun farko shi ne suke nan. Wannan takurawa jama'a ne. Ba dai tare da bata lokaci ba headquarter rundunar sojojin Najeriya ta mayar da martani cikin wata sanarwa da jami'in sadarwa na sashin aikace-aikacen rundunar sojojin Najeriya kanar Aminu Iliyasu ya fitar ya ce rundunar na daukar wannan zargi da muhimmancin gaske musamman duba da cewa ya fito ne daga bakin babban mutum irin gwamnatin jiha rundunar sojan Najeriya ta ce za ta kaddamar da bincike kan wannan zargi na gwamnati Zulum kuma lalle duk wanda aka samu da wata kasasaba to zai yaba wa aya zaki to sai dai kuma rundunar sojan Najeriya tace irin tsari da yanayin da gwamnati Zulum yayi maganganun isar da kwalfin nasa wannan ka iya maida hannun agogo baya a yakin da take yi da ta'addanci a wannan shiya akan haka na tuntubi wani tsohon komandan gidan soja kuma tsohon gwamnatin mulkin soja a jihohin Kano da Benue kanar Aminu Isa Kwantagora
na san gwamnati da yayi hushi ne din dai mutanen shi ne dole kuma ya samu kararrayi ne shi yasa ce bari ya je gani da kanshi
kamar kada yanda gwamnati ya fada cikin hanzari yana fada me zaka ce dangane da wannan abin da
kuma sun kyauta ne in gaskiya ne suna san 100.1 su ba mutane su wuce kuma na daya an aje dogon layi to ka san kuma wannan yana da hatsari ma a wannan area nasu a wurin da zaka rika aje mutane barkatai bane tsaye wuri guda ana son kowa ya rika mutum da adam ne ya dai husata ne saboda jama'an shi ne suka sannan kuma ga goslo da aka yi
shi ma masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu yace a irin yanayin da gwamnati Zulum ya same talakawansa ciki to dole ne a yi masa uzuri
in ka kalle abin da ya faru a bisa ga tsari na mulki da kuma shugabanci wani na iya cewa bai dace a ce shugaba irin wannan magana ba kai tsaye haka to amma ɗayan bangaren kuma in ka duba haƙƙi da ke kai ne wanda ya rantse da alƙur'ani cewa zai kare haƙƙin nan wato haƙƙi na kare dan ƙasa wanda ya zabe shi wanda saboda shi ne yake rike da mulkin nan kuma ya tafi ne da niyyar ya je inda aka kai ma ɗan gari hari wato garin Jakana sai ya tarar da wannan abu sannan da ya tarar da abun har ya fahimci cewa ga yanayin da ƴan ƙasa suke ciki ana karban kuɗi a wurin su don a ba su dama su wuce ya nuna bacin rai da niyyar kawo gyara ni na gani babu laifi a nan a ɗayan bangaren na biyu wani bangaren kuma ba wai ya yi ba ne da niyyar cewa ya tozarta wani ya nuna bacin rai ne saboda abin da ya gani wanda kuma mu da muke nazartar tsaro a wurin mun san cewa abubuwan da yake kuka akai abubuwa ne wanda suka dade suna faruwa sannan a baya ba a samu hanya wadda za a magance matsalar ba to alhamdulillahi furcin da yayi abin da ya fada ya kawo batutuwa da yawa wanda har ita wato rundunar sojan Najeriya da ita kanta wato Ministry of Defense ta shiga ciki ta yi alƙawarin cewa za ta yi bincike kuma da niyyar ta yi gyara duk da yake ta kawo batun cewa irin kalamu haka suna iya sanya gwiwan mayaka da suke bakin naga amma kuma cikin magana da ta kawo ta ce za ta yi bincike
kanar Aminu Isa Kontagora yace aje sojoji su dade a wuri guda na haddasa sojin suke irin wannan hali
duk lokacin dai da ka aje soje ya dade to zaka samu irin wayannan illa din sojoji ba a san a aje su a checkpoint ya dade ya kamata ne su zauna nan kwana ɗaya kwana biyu sun bugun indai ba ya zama dole ba to in kuma ya zama dole ne ka sa komandodin su junior commanders ofisoci da ya kamata suna duba su lakan-lakan to sai ga cewa duk wannan kuke-kuken ba zai tashi ba
a cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu domin duk wani aikace-aikacen yaƙi da ta'addanci da ma miyagun laifuka ya samu nasara dole ne sojojin su samu haɗin kai daga jama'ar gari
Mallam Hassan babu inda aka yi yaƙi da ta'addanci ko irin wannan yaƙi na cikin gida aka yi nasara ba tare da an samu haɗin kan mazauna inda ake yakin ba to ba shakka bisa ga ilimi da muke nazarta na zamantakewa da kuma na tsaro babu yadda za a yi rundunar sojan Najeriya ta yi nasara in ba ta samu ta shawo kan ta samu haɗin kan 'yan ƙasan ba to irin waɗannan matakai waɗanda za mu kira bara gurbi na cikin soja suke yi da masu waɗansu matakai wanda ita kanta rundunar soja take ɗauka baya taimaka ma wannan buri da take da shi
shi kansa wannan shingen da ake kafawa musamman in ka ɗauki hanyar Maiduguri zuwa da Maturu ya da wani tasiri na ashanin tsaro
zai yana da tasiri to amma dole ne mu kalle shi a kimiyance alƙaluma da kuma bayanai da suke fitowa a wannan bangaren na Najeriya ya nuna cewa akwai abinda da turanci zai ake cewa political economy na wato ko sanayya zan ce na ilimin zamantakewa na yau da gobe wanda ya nuna cewa akwai kusan cin hanci da rashawa ya riga ya shiga yadda ake gudanar da hanyoyin ayyuka na tsaro to akwai kusan waɗanda ke da fahimtar cewa irin wannan shinge da ake sawa ba komai bane don ya bama su waɗannan jami'ai na tsaro dama na tawatsan jama'a to bangare da yake na ɗaya bangaren irin yadda ake wahalar da jama'a ce sai sun sauka daga cikin abin hawa sun taka wata zaka ganta da ciki kila ma lokacin jegonta ya riga ya taso da sauransu to a ce ta sauka daga cikin motar ta taka tsahi wayanda sun ga gajeyu a ce su fito su taka a irin wannan to kaga wannan babu yadda za a iya taimaka ma tsaron yankin takaice abin da ya jawo wannan rashin amfani da na'ura na tsaro tunda akwai na'urori wanda za a iya amfani da su wanda ba sai mutane sun sauko ba su kansu za su iya nunawa kusan kilomita 50 kafin shi motar ko abin hawan ta nufato inda ake da shingen shi wanda yake nan zai iya gano me kake dauke da shi a takaice dai ina kira ga gwamnati da kuma kanta ita rundunar sojan Najeriya ta yi amfani ta sa kimiyya cikin yadda take harkokinta wannan kimiyyar ba wai na sayan na'urori ba har da na yadda take gudanar da wato sarrafa bayanan take da shi don tabbatar da cewa ta yi amfani da bayanan nan wurin kafa irin wayannan shinge da ake kafa
to duka-duka kuma anan muka zo karshen wannan shiri na farko wato tubalin tsaro. A madadin wakilin gidan rediyon muryar Amurka dake jihohin Borno da Yobe, Haruna Dauda Biyu, da kuma abokin aikina dake ofishin manajan sashen Hausa wato Salihu Awwal. Sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Ma assalam.
Dalla a gaida Hassan Maina Kaina sarkin tsaron sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai sakonni da kuma sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum biyo a Hausa. Sunana Usman daga jihar Adama anguwar Matikare da Jimeta. Ni zan ba da ra'ayi na kamar haka. Muna roƙon shugaban ƙasa Najeriya da na jamhuriyar Niger don Allah sojojin manya-manyan nan duka a sauke su a sa waɗansu don mu samu a kawo mana ƙarshen Boko Haramun nan. Turuka sun daɗe sun daɗe abin sun mai da kasuwa kullum kai ake an kawo ƙarshen amma sai kaga an kare can an kashe wancan kaza an kashe wancan kaza. Mu muna so su sauke su sai su daura waɗansu dama ma'aikaci iya daɗe a wajen ko ba abin da zai kima na bayan babanna ba. Mu muna so dukansu ko ta wani ɓangare a sauke su sai a sa waɗansu sabbin jini. Samu a kawo ƙarshen naku in an saka sabon jini to za ka samu aiki da cikawa don shi sabon jini ne. Assalamu alaikum.
Wa alaikum biyoyi Hausa. Sunana Buhari ya haɗa guru jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau na leƙo wannan filin ne domin na jajanta ɗaukakin al'ummar jihar Kano bisa ga wannan zazzaɓi na cutar lasa. Ina addu'a Allah ya kiyashe mu gaba. Gode ku tashi lafiya magana Buhari a yau guru jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
Assalamu alaikum sani Hausa na murar Amurka. Sunana magaji suka kwallo da garki lokal gami jiga su yau zan bayyana farin cikina da ƙungiyoyin ta'addancin nan guda biyu na Boko Haram da suke kaiwa junan su hari. Wannan abin farin ciki ne a mu talaka Najeriya kiristanmu da musulmi. Addu'armu ba ta fata haka kuma abin da muke addu'a Allah sa Muhammad nan mutanen su kai Abubakar ne.
Assalamu alaikum sashi na sanin da Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika su ya rabu kuma ne yayi amma ne yayi ra'ayi na ina ta jira nuna mamma ta da ganin shi akan abin da uwar Gandu yayi na jihar Kano na kira yan adawa su ya hukuri wanda an kawo lahi da wanda ba wa lahi ba da wanda ke son mutu da wanda ba ya son su shi da jihar Kano gaba da kan ta ce wannan kira da iya daidai amma wani shugaban jam'iyyar BDP na jihar Kano na kasa da Dr. Abdul Musa kan kasar ya amsa kiran Dr. Abdul Musa daga Banduji Abdul Allah Banduji ya amsa kira ne don a ce da Kano gaba da wadan sun gane rusa su ko su shara ga gani siyasa ba gaba ba ce. Muna fatan wannan kira da ya karfa Allah ya sa wannan abin ya zama alheri ga jihar Kano baki daya. Mai magana Alhaji Musa Amerika su ya ce da Najeriya mazauni ori.
To ba dalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To takaice dan majalisar wakilai mai gabatar da shaida a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump Gerald Nadler ya bayyana kalaman Trump cewa ba za a iya tsige shi ba a matsayin marasa tushe. Nadler shugaban kwamitin shari'ar majalisar wakilan ne ya fara ba da bahasi a rana ta biyu a zaman sauraron bahasin shari'ar tuhumar da 'yan Democrat suke yi na tsige Trump a majalisar dattijai a jiya Alhamis, inda sanatoci 100 za su yanke hukunci akan ko shugaban ya aikata laifi ko a'a. Wani kwamitin gaggawa da kungiyar lafiya ta duniya wato WHO ta kafa don duba batun cutar nan ta coronavirus ya ce yana tunanin bayyana halin ko ta kwana akan cutar duba ga matakin da cutar ta kai na wanda ake ganin yana iya kasancewa matsala ga lafiyar jama'a da ya dace al'ummar duniya ta mai da hankali a kanta.
To ba sauraro nan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can wato da la'asariya kidan za a ji wasu abokan aikinmu da za su shigo muna za su shigo da wasu shirye-shiryen. Za ku kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin jin wannan shiri da kuma wasu shirye-shirye da muka gabatar ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin kowa da kowa. gaisuwa musamman ma Aisha Mu'azu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin wato Jimmy Cook. Baba Yakub makirine daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai an ji ba, assalamu alaikum.